Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 1 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kana labarin.
Hadiza, inda ya rage kwana biyu akan malakin neman zabe gabanin ajeka da kuriya a nan Amurka. Shugaba Trump da abokin hamayyarsa Biden sun maida hankulansu kan wasu jihohi muhimmai. Bayan sa'a 33, an zaƙulo wani mutum da ransa bayan girgizar ƙasar da ta auku a Turkiya. Hukumomi a Faransa sun ce mutumin da ake zargi da harbin wani limamin coci a ƙasar ya shiga hannun 'yan sanda.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, wanda zai mayar da hankali kan zaɓen Amurka, za ku ji cewa a daidai lokacin da miliyoyin Amurkawa suka kaɗa kuri'arsu a zaɓen shugaban ƙasar, masana kimiyyar siyasa na ci gaba da tsokaci kan abin da suke hasashen za a iya gani a wannan zaɓe.
Amma ban daga haka, duk inda aka fito, sai da zo aka yi zaɓen Amurka, baka taɓa jin wani ya yi jayayya ko ya tafi kotu ba.
Sannan kuma za ku ji inda masu fashin baki da ke bibiyar yadda zaɓen na Amurka ke gudana suke cewa akwai darussa da yawa da ƙasashen Afirka za su yi koyi daga zaɓen na Amurka. To ko menene dalilin?
Zaɓen ƙasar Amurka zaɓe ne wanda yake da muhimmanci ga ƙasashe a duniya, saboda suna da Amurka ta yi a matsayin wata kasurgumar ƙasa mai rajin demokradiyya.
Za kuma ku ji inda tsohon gwamnan Sokoto Tahiru Alhatu Bafarawa ya ce yana jagoranta tattara bayanan asarar rayuka da dukiya da al'ummar Arewa suka yi don miƙawa ga majalisa ko gwamnatin tarayya da neman diyyar da ta kai naira tiliyan 7.
Mu ma za mu haɗa mu kai mashi, mu kai majalisa, mu ma mu nemi haƙƙin mutanenmu da suka rasa rayuwarsu aka bar marayu da kuma dukiyar mutanen da suka ranta.
Madina Mai Shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar kizo. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ya rage kwana biyu a kammala yakin neman zaɓe gabanin ajeka da kuriya a Amurka, shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden sun maida hankulansu kan wasu jihohi da ake gwagwagwa. Inda yayin da Trump yake ziyarar jihar Pennsylvania, shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Amurka Biden ya ziyarci jihar Michigan. A ranar Asabar, shugaba Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a wurare hudu a sassan Pennsylvania, jadda ya lashe da 'yar kankanuwar tazara a zaben 2016, inda kuma binciken jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa Biden ya wuce shi da ɗan taki kaɗan. Trump ya fara yada zango ne a Newton, inda yayin gangamin yakin neman zaɓen nasa isa ciki kotun kolin Amurka saboda ta ki amincewa da ƙarar jam'iyyar Republican ta shigar na kalubalantar ƙarin kwanaki uku da jami'an zaɓe suka yi na ci gaba da karɓar ƙuri'u da aka kada ta gidan waya, abin da ke nufin kotun ba za ta tsoma baki a kida ƙuri'un jihar ba. Shugaban na Amurka ya kuma yi bi da karin ƙasar na musamman kan nasarar da suka samu na kubutar da wani ba Amurka da suka yi a arewacin Najeriya a ranar Asabar, wanda wasu 'yan bindiga suke garkuwa da shi. Shi kuwa Biden a karon farko ya halarci gangamin nasa ne tare da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama, inda suka ziyarci biranen Flint da Detroit cikin kwana biyu da za su kwashe a jihar ta Michigan domin neman ƙuri'u. A birnin na Flint, Biden ya maida hankali wajen caccakar yadda Trump yake tafiyar da yaƙi da annobar COVID-19. To dangane da zaɓen na Amurka, tuni dai 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakinsu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
To kowa 'yan Najeriya ke kallon zaben na ƙasar Amurka, musamman ma idan aka kwatanta da Najeriya, tambayar kenan da na yawan wasu 'yan Najeriya mazauna Lagos.
Amurka ya sun daɗe ci gaba kan musamman ma demokaradiyya da sauransu, kuma ana ganin cewa ai ba tara shi da na Najeriya ba ko Afirka. Sai dai wannan karan muna ganin akwai alamomi da kamar za ta sauya zani. Dan manuniya tana nuna cewa man yi shakai ba lalle bane yadda ce shakayen nan, tunda kaga a baya yadda muka sani Amerika duk yadda aka ce an yi zabe cikin peace, cikin nutsuwa, cikin lumana, da ɗaya ya fadi babu wani janja ɗaya hakura yake, sai dai kaga Turkiyya ya ɗaga waya ya yi wa abokin abayeshi congratulation. Amma wannan karin da yadda manuniya take nuna zai dagaji da Trump yadda muke gani.
Amma dai kuma ba na tunanin irin matsalolin da ake samu a Najeriya a same su da su saboda su irin wayewar da suka yi da ci gaban da suke da shi da sama da shekara 100 ana demokradiyyar nan kuma ba a taba ganin wani hargitsi wanda ya tashi ba.
Yanzu dai duk da cewa babu wata alaka ta kod da kod tsakanin Amurka da Najeriya, wannan bai hana wasu ƴan Najeriya nuna goyon bayan su ga ƴan takarar guda biyu ba, wato Donald Trump da kuma Joe Biden, kamar yadda waɗannan malamai suka shaida mani.
Biden ya fi dacewa ga President of America. Ayan ka duba, in ka duba issue ɗinsa, in ka duba basira da ilimansa, in ka duba yanda su America suke so American patriotinta, duk wannan quality ɗin da su American suke so yana da shi. Na ɗaya ka duba Biden ya yi shekara 40 a cikin majalisar tijawa kuma ya zama vice president shekara 8.
Ni dai a zaben da za a yi na America mai zuwa din nan Donald Trump shi ne gwanina. Abin da ya sa nake son Donald Trump ya fi duk shugabannin America tun daga kan Jimmy Carter. Tun da Donald Trump ya hau ba a kai yaƙi kowace ƙasa a duniya ba. Ba a ɗauki sojojin America an kai su sun kai wata ƙasa a tati ba. Don haka idan aka yi la'akari da shugaban da suka fice a baya sun yi destroying ƙasashe da yawa, sun yi amfani da ƙarfin soja wajen bata ƙasashe wajen kai yaƙe-yaƙe zuwa waɗansu ƙasashe.
A yanda rage kwanaki biyu a gudanar da zaben baki ɗaya a ranar 3 ga watan nan, wato jibi kenan Talata, ƴan Najeriya da sauran al'ummar duniya dai sun zura ido domin ganin yadda wannan zaɓe zai kaya da kuma wanda zai lashe wannan zaɓe mai cike da rashin tabbas. Ya ji bro murai Amurka daga Najeriya.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, a daidai lokacin da miliyoyin Amurkawa suka kada kuri'arsu a zaben shugaban kasar, masana harkar zabe da siyasar zamani sun bayyana yadda matakan yin zaben yake a Amurka da tsarin da ake bi wajen fitar da shugaban kasa a ƙarshe, da kuma hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da bayar da dama ga 'yan ƙasa su yi zaɓe kuma mai inganci. Muhammad Nasir ya zanta da wasu masana kimiyyar siyasa da harkar zaɓuɓɓuka, ya kuma haɗa mana wannan rahoton.
Tun kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da ke zama ranar zaɓen shugaban ƙasar Amurka, inda kallo ya koma tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump wanda ke mulki yanzu da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden, miliyoyin 'yan ƙasar Amurka tare da suka jefa ƙuri'unsu ta hanyoyin da ƙasar ke amfani da su wajen zaɓe da suka haɗa da aikewa da ƙuri'a daga nesa. Wannan ne ya bayar da dama ga 'yan ƙasar Amurka waɗanda ke zaune a wasu ƙasashe su ma su aike da nasu ƙuri'u. Wannan tsarin a cewar masanin harkar diplomasiya ambasada Dr. Muhammad Ahmad Wali, wanda kuma masanin harkar zaɓe ne a Najeriya, tsari ne wanda ke tabbatar da sahihin zaɓe.
Sun daɗe suna wannan abin, sun riga sun yi shekaru suna yin shi. Inda aka samu matsaloli duk ana gyarawa, wannan ya taimaka musu na su galalle an gudanar da zaɓe ya dace. Zaɓen su gwargwado yana da sahihanci in an yi la'akari da abin da ke faruwa a waɗansu ƙasashe na duniya.
Dr. Abubakar Sokoto Muhammad shi ma masani ne akan harkar zaɓen ƙasar Amurka, ya ce lalle wannan tsarin tsari ne wanda akwai wayar maguɗi a ciki.
In dai ba wannan zaɓe da za a yi ake ciki ba, ina ganin ba ya hatara ba, shi ne zaɓe na tarihi a Amurka wanda za a ce kila an yi zargin maguɗi, saboda shi ɗaya daga cikin 'yan takarar ba ɗan siyasa ba ne na ainihi. Amma ban daga haka duk inda aka fito sanadu aka yi zaɓen Amerika baka taɓa jin wani ya yi jayayya ko ya tafi kotu ba.
Wani tsarin zaɓe da ƙasar Amurka ke amfani da shi shine wanda ake kira Electoral College a Turanci, inda ake zaɓo wasu mutane daga jihohi waɗanda ke da ƙarfin kaɗa ƙuri'a da za su tabbatar da wanda zai zama shugaban ƙasar Amurka. Farfesa Tanko Yahaya Baba masani ne mai sharhi akan al'amuran siyasar zamani, ya ce wannan tsari ne mai nuna karɓuwa ga ɗan takara.
Suna so su tabbatar da cewa duk mutumin da ya zama shugaban ƙasa to mutanen Amurka ne daga ɓangarori daban-daban na Amurka suka zaɓe shi, ba mutum ne ba wanda aka zaɓa daga ɓangare guda. Kamar yanzu misalin Najeriya, mafi akasarin zaɓuɓɓukan da ake yi a Najeriya zaka ga iske tasirin mutumin da aka zaɓa za ka ga yana da tasiri ne a wani ɓangare na ƙasa, bai da shi a wani ɓangare na ƙasa.
Wani abu da masana ke ganin kan iya yin tasiri ga zaɓen na ƙasar Amurka shine cutar nan ta murar mashako wadda ta addabi duniya, wanda wasu ke ganin cewa tuni yadda gwamnatin Amurka ke kula da mata. matakan kare kai daga wannan cutar ya kafa agenda a cikin zukatan masu zabe
kowa na shi da tsari saboda haka za su daura duka tsarin waɗannan shugabanni da jami'u guda biyu bisa ma'auni na gane cewa wanne ne ke da shiri ingantacce wajen kula da kare lafiyar al'umman mutanen Amurka
to ko menene darasin da ya kamata kasashe masu tasowa kamar Najeriya su koya daga zaben na kasar Amurka
democracy din mu ya dawwama in aka samu babu tangarda ciki sa'an nan kuma gwamnati ta tabbata an yi zabe da ya dace
muddin ba ilimi muka sa akan gaba ba to zamu dinga tafiya ne a hukunce ko kuma a makafci a ce mutum wai wanda yayi secondary school certificate kawai shine zai iya takar shugaban kasa ko gwamna ai ba a ci gaba ba
har wayo wasu na ganin cewa duba da zaben shekara ta 2016 inda Hillary Clinton ta fafata da shugaban da ke mulki yanzu Donald Trump da kuma yanzu da Kamala Harris ke tsayawa mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden abu ne mai nuna irin tasirin da mata ke da shi a fagen siyasa wanda ya kamata kasashe masu tasowa su yi koyi da hakan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to madalla a gaida Muhammad Nasir Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud dauke da karshen labaran duniya.
Akalla mutum 39 ne suka mutu sannan wasu 100 suka jikkata bayan girgizar kasar da ta sa gidaje suka ruguje a birnin Izmir dake kasar Turkiya. Lamarin da har ya kai ga tumbatsar teku a tsibirin Girka biyu. Da sanyin safiyar yau Lahadi masu aikan ceto suka zakulo wani mutum da ransa a karkashin baraguzan wani gini da ya rushe. Mutumin wanda aka bayyana sunansa a matsayin Ahmed Sitim ya kwashe sa'a 33 a karkashin baraguzan ginin. Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum da ake zargin sa da harba bindigar da ake farauta da ita wacce ta yi wa wani limamin cocin girka mummunan rauni a kofar wata majami'a dake birnin Lyon dake Faransa ya shiga hannun yan sanda. Limamin mai suna Nicolas Kakavilaki na shirin rufe cocin sa ne a lokacin da mutumin ya yi gab da gabi ya harbe shi a kirji har sau biyu. A cewar wata majar yan sanda yanzu haka limamin cocin na can kwanci a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Har yanzu ba a san dalilin da ya sa mutumin ya harbe limamin ba. Amma hakan na faruwa ne bayan da wani matashi dan kasar Tunisia ya kashe wasu mutane uku a Notre Dame Basilica da ke kudancin birnin Nice a Faransa a ranar Alhamis. Da kuma killa kan wani malamin tarihi da aka yi a kusa da birnin Paris a farkon watan da ya gabata. Harin na ranar Alhamis ya biyo bayan cire kan malamin mai suna Samuel Paty a watan Oktoba. Bayan da jaridar Charlie Hebdo da ke Paris ta wallafa wani zanen batanci ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har ila yau kan batun zaben Amurka. Masu fashin baki da ke bibiyar yadda zaben na Amurka ke gudana suna cewa akwai darussa da yawa da kasashen Afirka za su yi koyi daga zaben Amurka kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Zainab Babaji ta aika mana.
A ranar 3 ga watan Nuwamba ne Amurkawa za su fitar rumfunan zaɓe don zaɓen shugaban ƙasa na 59. Manyan jam'iyyu biyu ne ke fafatawa wato Republican wanda shugaban ƙasa da ke kan karaga Donald Trump ke sake tsayawa takara. Sai jam'iyyar Democratic Party wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ke takara a ƙarƙashinta. Mr. Philemon Ayuba mai fashin baki ne kan lamura kuma yana bibiyar yadda zaɓen na ƙasar Amurka ke gudana.
Wannan na COVID-19 a Amurkawa suka kirkiro wani zabe wato in ka kada zaben ka sai ka tura shi a post office za a je a tara sai a zo a kirga bayan an gama zabe wato akalla miliyan 86 sun riga sun kada zabe ko wato ta post office to wannan zaben ba za a kirga shi ba sai ranar zabe dindindin wato ranar Talata
a ganin ka mataki ne da ya kamata kasashen mu na Afirka su dauka domin gudanar da zabe?
Eh, wato shi Bature, particularly America, su democracy su yayi wajen shekaru 200. Kin ga kamar namu democracy mu bai dade ba. Halayen Bature ga kamar America, yayin sun fita za su yi zabe su za su yi na gaskiya ne. Ba wani da za ce wa eh za a ji wani canje-canje wani abu. Ai takeice a yau ba za a iya ce waye zai ci zaben ba. Sai ranar in an fita an yi zaben. To ina son kaman kasashen Afirka, misali Najeriya, su koyi darasi daga wannan.
Kana ganin kaman kasashen mu na Afirka ko kuma Najeriya za ta iya cimma irin wannan nasara da Amurka ta samu a bangaren gudanar da zabe?
Zai yiwu muddin an ɗiba mutanen gaskiya an sa su a wuraren da ya kamata. Muddin an yi gaskiya ba abin da zai hana demokradiyya cin nasara.
Da yawan kasashen duniya musamman kasashen nahiyar Afirka suna kwaikwayon demokradiyyar kasar Amurka ne da dogaro da tallafin da kasar ke bayarwa a fannonin ci gaba na rayuwa. A cewar Malam Sani Suleiman, kasashen Afirka na dogaro ne da tallafin da kasar Amurka ke ba mafi yawan kasashen ta. Shi ya sanya Afirkan ke hankoron ganin Amurka ta samu shugaban da zai biya mata muradinta.
Zaben kasar Amerika zabe ne wanda yake da muhimmanci ga kasashe a duniya saboda suna da Amerika ta yi a matsayin wata kasurgumar kasa mai rajin demokradiyya.
Wai menene ma tasirin Amerika ga kasashen duniya musamman ma kasashen mu na Afirka?
Akwai manufofi daban-daban da kasashen Amerika take da shi da har yau kasashe irin namu na Najeriya da wasu kasashe na Afirka masu tasowa da sauransu suna dogaro da kasar Amerika ta hanyoyin kasuwanci, hanyoyin tsaro, hanyoyin mu'amala na sha'anin kasashen waje da makamantansu. Duk wanda ya ci zabe to tsarin su shine zai zama tsarin da Amerika take da shi akan waɗannan kasashe.
Masu iya magana dai na cewa ba a san macituwa ba sai miya ta ƙare. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Gaida Zainab Babaji. To tsohon gwamnan Sokoto a Tahir Dalhatu Bafarawa ya ce yana jagoranta tattara bayanan asarar rayuka da dukiya da al'ummar Arewa suka yi da miƙawa majalisa ko gwamnatin tarayya na neman diyar da ta kai naira tiliyan 7. Wannan ya biyo bayan matsayar da kakakin majalisar wakilai Femi Majabiyam yana ya dauka na kaurecewa sanya hannu kan kasafin kuɗin baki, inda ya ce sai gwamnati ta biya diyya ga waɗanda cin zarafin 'yan sandan SAS da aka kashe ya shafa. Ga rahoton Nasiru Adamu Elkaya.
I will not sign off on a 2021 budget that does not include adequate provisions to compensate those.
In za a tuna Bajabiya Mila jawabi a gaban zauren majalisar wakilai, ya ce ba zai sa hannu kan kasafin kuɗi ba sai ya kunshi diyya ga waɗanda cin zarafin 'yan sanda a shekaru 10 da suka wuce ya shafa. Wanda lamari ya samu kambumawar neman diyyar naira tiriliyan 1 ga mutanen da suka tada tarzomara daga Lagos da hakan ya kai ga rushe rundunar ta SAS ya kuma juya zuwa tsamar ɓangaranci. Tahiru Bafarawa ya ce ba a ganin laifin diyyar da Bajabiya Mila ya nema, amma hakan ya hada da na yankin Arewa.
Abin da ya faɗa ya daidai, mu ma muna nan muna haɗa comparison ko muna haɗa ƙididdigar mutanenmu da aka kashe da dukiyarsu kusan turan da yi wannan maganar na kama na buɗe ofis. Mu ma muna cire data ta irin ɓannan da aka wa mutanen Arewa. Mu ma za mu haɗa mu kai mashi, mu kai majalisa, mu ma mu nemi haƙƙin mutanenmu da suka rasa rayuwarsu aka bar marayu da kuma dukiyar mutane ta sauranta. Kaga da bai yi haka ba, da irin mu ba za mu tashi ba, mu ga cewa mu ma mu haɗa mu kai mashi ya haɗa da nasu. Su suna neman tiriliyan 1, mu muna son mu haɗa kila abin da muke nema Arewa zai kai tiriliyan 4 ko tiriliyan 5 ga irin bala'in da aka jawo mana. Haƙƙin kowane ɗan majalisa ne. Kana nihin babu wakilan masu wakilta Zamfara, kana nihin babu masu wakilta Sokoto, kana nihin babu masu wakilta Kebbi ko Katsina da sauransu har ko ina Arewa. Benue ne, Plateau ne, amma duk an yi shiru. Saboda haka ina ganin yanzu an ƙara ba dama kowane ɗan majalisa ya haɗa ya kawo mu zauna mu ga cewa amma mun kai namu kuka ga majalisa da kuma har ga shugaban ƙasa gwada mu irin bannar da hankali. Babu ƙari, babu ƙarya. Kuma muna nan muna kokarin haɗa wannan mu ma mu nemi haƙƙin mutanen mu su rayuwarsu da dukiyarsu.
Nan take shi ma dattijon kungiyar mai yatta Allah ta makiyaya Dodo Oroji ya ce makiyaya na buƙatar samun diyyar shanunsu da aka sace, musamman ma dai a yankin Arewa maso yamma.
Inda su wulanin za su tsaso haɗa kansu su yi zanga-zanga, ai na su zanga-zanga zai zo don wulanin da aka tsaya ta ƙasar nan a turo su da inda ake kira ba ƙaramin abu ba ne ko Fulani da suna da suna da dukiyar su babbar dukiya don in ka duba Bahulata ne duk wanda aka anshe masaniya 200 ko 300 ai ka san da cewa an anshe mai dukiya mai dindiya to ya kamata su ba Fulani idan dai har za a ba wani dan Najeriya diya to su ma ya kamata a ce an ba su diya.
Zuwa yanzu dai gwamnatin Buhari ba ta mai da martani kan waɗannan bukatun ba, inda maimakon hakan shugaban ya bukaci matasa su ci amfanin shirye-shiryensa na tallafi da suka hada da N-Power, Trader Money, Market Money da sauransu, da ya ce ba gwamnatin da ta taba tabukawa kamar gwamnatinsa ta APC ta wannan bangaren. Nasiru Adamu, Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Fadalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma san koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin dakile cutar coronavirus, akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilastawa malamai koyawa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da zamu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin, ni dan Najeriya ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo, su tambaye ni in ba su amsa, in ina da wani mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi, suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai ba abin da ya canza. Abun da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo ajin, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin yayi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, so homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Alijita, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa. Bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation, yeah.
Yes, Conan. Madam Shamsu, here is my song. You should really, yeah, okay, don't worry, it's okay.
think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali, Baba Ali was a little bit faster. But, yeah, you got
to... So, gaskiya, Alu Bale da zance na ina fuskanta ko ichi ina fuskanta abadi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya san ba ni matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi saboda ba girman kai anan in baka san abu ba zaka ce matalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan tunda an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma ba za a ba abubuwan da zaka iya kai tsaye ɗaliban ma duk tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka har ka dan saba
to a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC to a kai da Madina mai shani yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
yayin da ya rage kwana biyu a kammala yakin neman zabe gabanin ajeka da kuriya a Amurka Shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden sun maida hankulansu kan wasu jihohi da ake gwagwagwa. Trump ya fara yada zango ne a Newton inda yayin gangamin yakin neman zaben nasa ya cicciki kotun kolin Amurka saboda ta ki amincewa da karar jam'iyyar Republican ta shigar na kalubalantar karin kwanaki uku da jami'an zabe suka yi na cigaba da karɓar ƙuri'u da aka kada ta gidan waya abin da ke nufin kotun ba za ta tsoma baki a kidaya ƙuri'un jihar ba. Shi kuwa Biden a karan farko ya halarci gangamin nasa ne tare da tsohon shugaban kasa Barack Obama inda suka ziyarci biranen Flint da Detroit cikin kwana biyu da za su kwashe a jihar ta Michigan domin neman ƙuri'u. Akalla mutum 39 ne suka mutu sannan wasu 900 suka jikkata bayan girgizar kasa da ta sa gidaje suka ruguje a birnin Izmir da ke kasar Turkiya lamarin da har ya kai ga tumbatsar teku a tsibirin Girka biyu. Da sanyin safiyar yau Lahadi masu aikan ceto suka zakulo wani mutum da ransa a ƙarƙashin baraguzan wani gini da ya rushe. Mutumin wanda aka bayyana sunansa a matsayin Ahmed Sitting ya kwashe sa'a 33 a ƙarƙashin baraguzan ginin. Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum da ake zarginsa da harba bindigar da ake farauta da ita wacce ta yi wa wani limamin cocin girka mummunan rauni a kofar wata majami'a da ke birnin Lyon da ke Faransa ya shiga hannun 'yan sanda. Limamin mai suna Nicholas Kakavilaki na shirin rufe cocinsa ne a lokacin da mutumin ya yi gab da gab ya harbe shi a kirji har sau biyu. A cewar wata majalisar 'yan sanda yanzu haka limamin cocin na can kwanci a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tayani gabatarwa sai Leo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma'a